Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi ranar Alhamis ranar 5 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal Duniya sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. Baba Yakub Makiri ne tare da Mahmud Lalo, muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar hukumomi a jamhuriyar Niger sun shirya wa manoma albasa taro akan neman hanyar da su manoman za su iya kafa injin sarrafa albasa domin samun babban amfani. Bayan haka Usman Ahmad Kabara na tafi da shirinsa na Nakasa, wana kuma dauke da sharhin jaridu daga kasar Ghana, sai kuma sakonni da kuka aiko mana ta na'ura, amma duk sai kun gama shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya bada rahoton cewa dubban 'yan gudun hijira 'yan ƙabilar Rohingya suna ci gaba da arcewa tarzoma da kuntata musu da ake a ƙasar Myanmar. Ya ce hukumomin ƙasar suna ƙoƙarin su shawo kan duniya cewa a shirye suke za su bari 'yan gudun hijira su koma gidajensu. Amma Mr. Zaid ya musanta wannan ikirari, ya ce yana da shaidar mutane ƙalilan da suka koma don raɗin kansu an garkame su a gidan yari kuma an musguna musu. Ya ce dukkan 'yan gudun hijira da suka koma da ofishin hukumarsa ta zanta da su sun bayyana yadda ake ci gaba da musguna musu da take 'yancinsu, ciki har da karkashe wasu da kuma ƙona gidajen wasu 'yan ƙabilar Rohingya. Mutane suna ci gaba da arcewa ƙunci daga jihar Rakhine, har ma wasu da ke arcewa sun gwammace ko kuma a shirye suke su fuskanci yiwuwar su mutu a teku domin kawai su tsira daga musguna musu da ake yi. A saboda haka ne zai dai buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kai ƙarar ƙasar Myanmar gaban kotun ƙasa da ƙasa domin a binciki zarge-zargen musgunawa da kuma kisan kyashin da ake yi wa 'yan ƙabilar ta Rohingya. Aƙalla mutum 15 ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar ƙasar Somalia bayan wata arangama da ta auku a tsakanin wasu mazauna karkara da mayakan Al-Shabab waɗanda suka yi yunƙurin ɗiban ƙananan yara a wani ƙauye a matsayin waɗanda za su mayar mayakansu. A cewar majiyoyin cikin gida, mayakan Al-Shabab 10 ne suka mutu, kana mazauna karkara 5 suka riga mu gidan gaskiya a ƙauyen Ad da ke tsakiyar gundumar Galmudug. Wani mazaunin ƙauyen da ya nemi da kada a bayyana sunansa ya faɗa wa sashen Somalanci na muryar Amurka cewa kwanaki 2 da suka gabata mayakan na Al-Shabab sun tattauna da wasu shugabannin ƙauyen 2 inda suka nemi da a ba su mayaka. Faɗan ya kaure ne bayan da suka nemi a miƙa musu ƙananan yara a matsayin mayakan, inji mazaunin ƙauyen wanda ya jaddada wannan lamari. Wasu ma'aurata biyu 'yan ƙasar Burtaniya na cikin mawuyacin hali bayan da aka saka musu guba mai karya laka irin wacce aka amfani da ita wajen kai hari kan tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar Rasha da 'yarsa, inji wani babban jami'in hukumar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar ta Burtaniya. Abokan ma'auratan sun bayyana sunayensu a matsayin Don Sturges mai shekaru 44 da Charlie Rowley mai shekaru 45, waɗanda aka same su ba sa cikin hayyacinsu a ranar Asabar ɗin da ta gabata a yankin Amesbury mai tazar tafiyar kilomita 13 daga Salisbury, inda aka tsinci Sage Scripal da Elsa Yulia a watan Mayun Maris ɗin da ya gabata. Babban jami'in hukumar yaƙi da ayyukan ta'addanci Neil Basu ya faɗa mana ma labarai cewa sun samu sakamakon gwaje-gwajen da aka yi a wata cibiyar bincike ta soji wanda ya nuna cewa ma'auratan biyu sun shaƙi wannan guba wacce ake kira Novichok. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a adawa da wata sabon doka a duk faɗin ƙasar Poland wacce ta yi sanadiyar alƙalan kotun ƙolin ƙasar uku suka sauka daga makamansu. Lech Walesa, wanda ya taɓa lashe kyautar Nobel, na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tattaki a birnin Warsaw a jiya Laraba, yayin kuma wani jawabi da ya yi ga gangamin masu zanga-zangar a ƙofar kotun ƙolin ƙasar ya jaddada kiran cewa lallai sai masu ra'ayin mazan jiya sun sauka akan mukamansu. A cewar Walesa, duk wanda ya karya dokar ƙasar da tsarin yadda aka raba ayyukan gwamnati to ya zama babban mai laifi, ya kuma zama dole mu yi iya bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun kori kowane ne domin mu zaɓi waɗanda muke so. Ya kuma yi hasashen cewa akwai yiwuwar irin matakan da gwamnati ke ɗauka ya haifar da wato su haifar da yakin basasa a kasar ta Poland. A jilarwa Prime Minister kasar Mateusz Morawiecki ya kare matakin da ya dauka a gaban majalisar tarayyar Turai na rage shekarun da ya kamata alkalai su yi ritaya daga mukamansu. Arwaito cewar jakadan Amurka a Jamus Richard Grenell ya faɗa wa Jamusawa masu kera motoci cewa Amurka ba za ta aiwatar da barazanar da ta yi ta saka kudaden haraji akan motocin nahiyar Turai da ake shiga da su Amurkan ba. Idan har kungiyar tarayyar Turai ta amince da janye kudaden harajin da take karba akan motocin Amurka da ake shiga da su nahiyar ta Turai. Jaridar Handelsblatt dake ake bugawa a kasar Jamus Taruto Granel yana yi wa manyan jami'an kamfanonin kera motocin BMW da Daimler da Volkswagen wannan tayi a jiya Laraba ofishin jakadancin Amurka dake Berlin. Kamfanin Daimler da Volkswagen dai sun ki cewa ufan kan wannan batu, sannan kuma ba a samu kaiwa ga kamfanin BMW ba domin jin bahasinsa a cewar rahoton jaridar. Bayanar wannan tayi da jaridar ta rawaito a labaranta na zuwa ne bayan da kungiyar tarayyar Turai ta gargadi shugaba Tom a ranar Juma'a da ta gabata kan cewa saka kudaden haraji akan motocin zai iya cin dala Amurka biliyan 294.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla. Ofishin ministan gandun daji a jamhuriyar Niger ya shirya wani taro a garin Madawa na soma duba hanyoyin ba da izini ga manoma albasa domin su kafa injin sarrafa albasan, lamarin da zai kai su ga cin babbar moriyar noma albasa da suke yi. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Alhaji Adamu Noma shine magajin garin Madawa, garin da ya karbi taron na imbitar yanda za a bi hanyoyi a bada izini a girka injimin na tace albasa.
Wato abu ne mai muhimmanci ministan ta ka saboda kaga wato albasar da muke nan tana samun matsaloli na wajen dauka. Yanzu an ce za a kansu kasashen waje matsaloli ke da albasa ta baci ga hanya, mutane suma hasara da ba a zato. Kuma gashi wato abu na za a yi nan kusa da kusa, ɗan ƙwamu ne za su sayan shi su gyara ta a sa ta cikin kwankuna kenan. Kuma matasa wanda ba su aikin komi za su samu aiki kenan. Abu ne sai mu rama mutane godiya, wato kun mu ce a riƙe abu da kyau don a ƙarfafa wannan abu.
Mataimakin magatakardan ofishin ministan gandun daji na jamhuriyar Niger cewa da Colonel Major Haruna Ali shine jagoranci bikin soma taron a garin na Madawa. Kuma daraktan sashen bincike a ofishin ministan gandun daji na ƙasa Colonel Yakuba Idi ya fayyace muna dalilan taron na duba yanda za a baiwa manoma dama keɓe shili domin su girka injimin tace albasa a garin Madawa.
Wanga taro bisa ga abincika wani kundina da an kai saboda a ɗauki matakin ne waɗanda ba su sa a tilasti talakawa bisa ga wurarensu ko kuma bisa ga ayyukansu ko kuma bisa ga cutar da ayyukan da za a yi za su kawowa.
Ita ko shugaban gundumar Madawa cewa da Madam Useni Maryama ta nuna gamsuwarta game da zakuwar wannan lokaci da aka shiga gadan-gadan a matakin girka injimin tace albasa a ƙarƙashin kamfanin Sotraco.
Muna godiya ga shugabanninmu na gaba gare mu da sun ka ɗauki wanga al'amari da biyu. Sai in ce da shi wannan kamfani yana cikin ɗaya ga gudunmuwa cikin tahiyar gwamnati daga wannan tsari na gwamnati na cigaban Niger Renaissance Act 2 wajen fannin 3N, inda gwamnati yake so duka mazamana karkara su ci amfanin abin da suke nomawa har ya kai inda ɗan ƙasa ya ci da ɗan ƙasa, kuma ɗan ƙasa da abin da yake nomawa ya ci da kanshi kuma har ya bunƙasa arzikin shi.
Shi ma wanda ya taho da wannan husahar ta girka wannan kamfani cewa da Alhaji Mustafa Kadiri Sarki Abzin ya ce alhamdulillahi.
Mun gode ma Allah duk inda manomin albasa yake sai ya ce ya gode ma Allah da gwamnati ita da kanta ta turo wakilanta sun kaza ka su zauna a tattauna a gani yanda za a yi a arziki a girka wannan inji. Dan yanzu batun girki na a samu wurin da za a girka shi, to shi na muke nan muna yi. Sai in ce alhamdulillahi tun ba a san ina za a ba har yanzu mun san mina na ake jira gari.
Suma manoma albasar da suka halarci taron sun nuna gamsuwarsu game da wannan taron na share fage ga samun izinin kebe wurin da za a kafa injimin tace albasa, inda ma suka girka kamfanin da suka zana masu na Sotraco wanda shine zai jagoranci al'amuran injimin da kuma baiwa manoman haƙoƙin su da zaran aka kai ga haka. Ga Alhaji Muhammadu Abubakar da Musa Ato.
Ko matsa muke mana tunda albasar mu ga ta nan kullun tana lalacewa, ga ta nan farashi bai tahiya kullun, yanzu gashi albasa yau zaman da aka ga yau da yanzu satin gana majiya na ta kai 24, tun wa bane jika 15 na ta kai 16, kenan inda akwai wannan abun ga watan gana kamata a ce manoma albasa ta kai jika 40 ko 50, sai ga ta yanzu ga dai matsan da aka wadu da mata kara jika 24 na take, kenan mu matsa muke ba muke a ce ma gobe an fara azutubulin wannan aikin ba.
Mun yi murna kwarai, mun yi fata Allah ya sa zancen hizan ba gatana ba.
Shi dai wannan injimin na tace albasa girka shi zai kawo karamcin raguwar asara wa manoma albasa na jamhuriyar Niger, musamman na yankin Madawa din da na jihar Tawa, tare samarwa matasa ayyukan yi.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kuma madalla a gaida Haruna Mamman Bako, amma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Magani annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilan mu kula da su. Tunda jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila, to ja ka da Italiya in yi dan kuka ya kajiya, bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Badishu, ga Laina shi, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke talaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai, dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaren rufe. Jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne zaya kai, sannan zai dawo da su.
To madalla, da fatar an shakata da wannan wakar. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku ƙarfe 3 na dare ne da minti 13. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman ta rashin gani, amma duk da kasancewarsa makaho ya rubuta wani littafi cikin harshen Turanci wanda a Hausance sunan littafin Waka a bakin me ita, ma'ana bayani akan larurori ko kuma abin da ya shafi makanta daga bakin makaho. To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Da wa muke magana cikin shirin na kasa ba kasawa?
Sunana Abdulrahman Awal.
Abdulrahman, barka da warhaka.
Barka mu, malam Kabara.
Yawwa, to mun ji labarin cewa ka rubuta wani littafi ne na ceto, bari mu nemo ka mu ji me ya kunsa, me da menene yasa ka rubuta da sauransu. Shin da farko a dan takaitaccen bayani, wane ne kai ko kuma me tarihin ka?
Eh, to a takaice dai ni makaho ne a jihar Niger, wanda kuma ina a matsayin kakakin kungiyar makafi na ƙasa, ina chairman na kungiyar makafi na jihar Niger, ina mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar aka abin da shafi na kasassu. Ina kuma CEO na kamfani na mai suna Mashura Investment Limited. Ni kuma malamin makaranta ne. kuma dai dalibin ne dai duk da haka.
To kenan dai da ka fara da cewa kai makaho ne to makantar kawai a ida take na gani ne ba cikin zuciya da kwakwalwa ba naga ka mafi kowa gani shine dan nan ne babban gani zuciya da kwakwalwar mutum ita ce me take iya hangowa to da farko ka an ce ka rubuta wani littafi wani littafi ne wannan ka rubuta muka samu labari
sunan littafin The Blind Man's Perspective wato shi littafin na rubuta shi ne saboda wayar ma al'umma kai musamman al'umman arewa akan abubuwa da yawa ba su sani ba akan makanta
in ban katse ka ba kafin ka ci gaba kace Blind Man's Perspective wato kaman wani bayani daga wanda yake da wannan makantar ga bayani daga bangare na
na'am
to ci gaba da bayani ka na gane
so wannan littafin abinda ya sa na rubuta shi ni dai na zama cikin makashi a arewa wanda Allah ya sa muka samu kyakkyawan kulawa daga iyaye da suka bi dokoki na kulawa da yadda ake kudin sun dauke mu ƴaƴa kamar yadda kowasu ƴaƴansu suke ƴaƴa kuma suka kula da mu suka nemi ilimin duniya da zasu tarbiyantar da mu dai ya zama nan mun rayu cikin ƴanci da kuma walwala so da mutunci kai na haka na zama PRO na kungiyar makafi na Najeriya na yawo sosai to kuma wuraren da naje da yawa sai in gan koda zan je Lagos ko Port Harcourt ko Onitsha ko ina to idan aka gan dandazo na nakasassu ko makafi waɗanda ko suke barace-barace ko kuma waɗanda ake tuhuma da wani abu sai in ga makafin arewa ne to sai na zauna na yi tunani na ce to ni din nan menene ya sa ne abin yake haka kuma meye zan iya yi akan haka to da na yi tunani me ya sa abin yake haka sai na yi tunanin cewa idan da abin da ya sa abin yake haka mutanen kudu sun more wata ilimi wanda mu ba mu mora ba shine me wani ilimi ko sun nemo ilimin yanzu su tarbiyyantar da waɗannan ƴaƴa makafin nan su zama mutane masu dogaro da kansu don su iya ɗaukan nauyin kansu mu kuma mutanen mu ba su yi wannan nazarin ba to sai na yi tunanin to me zan iya yi sai na ce to bari in rubuta wannan littafin don ya gaya ma mutane ko wanda suke da ƴaƴa makafi yanzu ko waɗanda suke da iyaye makafi ko waɗanda za su zo su haifi wasu ƴaƴa makafi nan gaba tunda wayannan irin halittun Allah ba wai mutane na addu'a bane cewa Allah ba ni samu kaho dan nan kan zo ne lokacin da Allah ya ga dama ya baka irin wannan dan
wani ma zai zo da idan sa ne sai daga baya matsalar ta
zo ta wani abu so ru ta wannan littafin saboda wanda duk ya tsinci wanda Allah ya sa hadda wannan littafin to koda ya tsinci kan shi akan hanya gashi ga makaho zai san yana zai taimake shi idan Allah ya zo hada shi dangi makaho ne zai san yana zai taimake shi dan ka san abin da muke fara shi musamman makasin arewa ya wuce ka'ida wato mutane ba su ma san ta yadda za su taimake mu ba ko da sun so su taimake mu
ta yaya kake ga kamata a taimake
mu mutane in sun so su taimake mu sai su ito gaskiya kaga kamar tare mu akan titi mutum ya ba mu sadaka kaga ba taimakon mu bane tsakani da Allah dai kawai dai ka ba mu tuwo ne amma ka karbe mana wani abin da baka da amfani shi inda a ce mutane suna ajiye lokaci ne su duba mutum su ce to kai innan me zaka iya yi in suka ce kai innan me zaka iya yi sai aka san me zaka iya yi to za a tallafa maka ta nan sai kaga ka rayu dan ba zan manta ba ni na gamu da wani makaho mai digiri dan uwan shi ya kai shi Makka ya kai matan shi Makka saboda matan shi fa mai gani ce amma wai dan tana mace sai dauki jagora kuma dan ya jagoranci wannan makaho ya biya mashi kudin hajji shi ma kaga wannan mutum sai da masoyin da ya wuce wannan dan uwan nashi amma da ya mai hakan nan gaba daya wannan dan uwan nashi akwai abin da zai iya da in ya samu jarin 1500 ma in Allah ya zai fita talauci dan kuma nan bai yarda cewa zai iya wannan abun ba jin yake gara da ya sauke ne wajibi nan dai ya kai shi Makka nan dai ya dawo saboda haka da ya dawo sai ci gaba da bara to kaga inda ya san yadda zai taimake shi da zai mai taimako mai nagarta wanda ko da bayan dan uwan nan bai nan zai rayu cikin ƴanci da walwala yana kuma yi mana wannan dan uwan nan addu'a na Allah ji dan shi ya rahamshe shi
haka
idan wannan abubuwan suka tattaru sai na yi tunani na ce to bari a rubuta wannan littafin to wannan littafin na rubuta shi kuma sai na yi shi bangare bangare wata bangare na ba da tarihin nima rayuwa na yadda aka haife ni da can da ido na nazo makanta yaje kama ni wahalhalun da aka sha har dai Allah ya kawo na kai yau
eh kadan daga ciki ya aka
bayan wannan tarihi
larurar eh kafin mu je dan gaba kadan ya aka yi dan tarihin naka mu dan jimu ma a nan cikin nakasa
eh to lalle tarihi na dai ni an haife ni na kai Allah da idanu na guda biyu ana nan wata rana sai aka gan wani abu kaman kasa-kasa a ido na aje abincika a asibiti likita ya duba ya bada wani magani kafin da san wani abu bayan ido daya har ya kumbura ya fashe saboda ashe cutan kansan ido ne nake da shi to da aka yi duk wahalan da aka yi dai aka yi cire wannan idon na harkon aka fara tsallakawa da ni akai ni nan da akai ni can akai ni nan akai ni can daga baya dai aka ce kansan ya riga ya shafi ɗayan idon ma saboda haka in ana neman zaman lafiya a cire wannan idon shi ma kafin kansan ya same ni a kwakwalwa aka cire wannan idon kuma aka cire da yin chemotherapy har dai nazo Allah ya zai haɗa da wani maganin gargajiya na sha shikenan dajin ya mutu shikenan sai na zo na rayu dai
lokacin kana shekara nawa
eh gaskiya da idan ya kankare gaba ɗaya dai duk ba wuce shekara ɗaya da rabi ba
Allah sarki to da ka taso dama iyayenka na da hali ne na wajen yanda suka dau nauyin karatu naji kace haka kai ka asibiti da sauransu
eh gaskiya lokacin da aka kai ni lokacin da wannan abin ya taso to kusan ina ganin Allah dai da ya halicce ni cewa akwai wani aikin da zan zo in yi a duniya wanda kuma kaga in bari na yi shi ba zan tafi ba dan a ranan da aka ce London za a kai ni baba na ya ce a ranan nan ba yadda wata naira 50 ta kan shi kuma gashi an ce in ba kai ni London ba nan da sati biyu zan mutu
to fa
to da aka yi wannan maganan a nan take aka samu wani kawo na ya ce akwai wasu mutane yanzu ma haka Allah sa ta zarihin na kasan nan a samu yadda zan samu in haɗu da su ko don godiya musu wani family ne na Ibro family yanda wannan Dr. Mrs. Cecilia Ibro din nan da take
Cecilia Ibro na Oceanic Bank ta Oceanic Bank da Cecilia Ibro
ita mijinta shi ne Allah ya sa wani kawo na ya kai hoto na wurin shi yana gani ce subhanallah wannan yaron ba zai mutu ba
Allah sarki
sati biyu zai mutu shi London gobe shikenan sai bada umarni yace ita da Dr. Cecilia ta tare mu a London ai mana duk abin da muke so
to lokacin ita Cecilia tana London din lokacin
tana London daga ma lokacin
ikon Allah
to haka ne Allah ya sa aka yi to kuma shi maganar makarantar baba na ma da ya samu mun admission a Pashali School for the Blind na Lagos da ya samu admission a makarantar aka zo za a kai mu ɗan uwan shi suka ce a'a wato Allah ya jarabce ka da ɗan maka ku za ka kai mu yar ba su kashe shi ko to in ba za ka iya kula da shi ba mun za mu kula da shi
sai wani makon za mu ji daga bakin Abdulrahman Awwal yanzu a madadin shi bakon namu da kuma Julie Leth Gresham da ta hada mana sauti da kuma Mustapha Nasiru Batsari ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to madalla a gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo jaridun Ghana
shirin na sharhin jaridu zai duba jaridu ne guda biyu babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic da kuma jaridar The Chronicle da farko jaridar Daily Graphic wata mace na kalubalantar tsari da aka yi amfani da shi a kotu wannan shine babban labari a shafin farko na jaridar ta ce sallamar da gwamnati ta yi wa magakujerar hukumar zaɓen ƙasar ya jawo tashin jijiyoyin wuya a ƙasar har ya kai inda Ms. Fafale ta kai ƙara babban kotu domin a duba tsarin da aka yi amfani da shi wurin sallamar ita magakujerar hukumar har yau dai a jaridar ta Daily Graphic magatakaddan cinikayyar ƙasar Amurka na akan ziyara a Ghana jaridar ta ce Wilbur Ross magakujerar kaya na kasar Amurka ya soma ziyara yene uku a nan kasar Ghana idan ake saran zai tattauna da shugaban kasa da mataimakin sa Mahmud Bawumia bayan haka kuma da ministan kudi da trader da kuma
makamashi. Jaridar kuma har yau na tare da wannan labarin. An soma aikin gadan Pukwasi. Jaridar ta ce a ranar Talata da ta gabata aka aza tubalin soma aikin wata gada a Pukwasi wacce za ta taimaka rage cinkoso mototi akan hanyar Accra zuwa Insawam. An da nuna cewar aikin zai ci kuɗi dalla miliyan 84. Kuma bankin Raya Afirka da gwamnatin kasar Ghana ne ke daukar dawainiyar aikin. Yanzu bari mu duba da Chronicle wacce babban labarin ta shine a kama duk dan NDC dake kirarin yin yaki. Jaridar ta ce jam'iyyar NPP mai mulki ce ke fada wa 'yan sanda cewa su kame duk dan NDC da aka ji yana fitar da lafuza masu zafi waɗanda za su iya jawo tashin jijiyoyin wuya a kasar. Har yau dai a jaridar ta Chronicle an kai karar gwamnati game fidda Charlotte Osei bakin aiki. Fafale Nyanato da ke da zama a unguwar Dansoma nan Accra ta kai karar babban alkaliyar kasar Sofia Akufu Akotun Koli game da yadda aka sallame Charlotte Osei akan aikin ta. Har yau zamu kuma duba wani labarin da ke a cikin Chronicle. Har yanzu ma'aikatar ilimi bata yi hukunci akan ma'aikatarta da aka sallama ba. Jarida ta ce ma'aikatar ta ilimin kasar Ghana har yanzu tana jan kafa wurin yin hukunci akan ma'aikata masu koyarwa da kuma waɗanda ba na koyarwa bane da aka sama suna aikata ba daidai ba dangane da ayyukan asha game da mata a ma'aikatar. Da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla yanzu kuma sai sakonni duka bar muna akan na'ura.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai Kimba mai kujerar karamar hukumar rafin a jihar Niger tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau shi ne kan maganar sabuwar APC da ta ɓalle daga APC. To ya kamata irin haka ya rika faruwa domin su wa'annan sun ga sai nisa ba sa bin kira. Domin mu masu saurare ne a kodayaushe su wa'annan mutane suna kai koke-kokensu a wurin party da kuma gwamnati amma ba a saurare saboda su suna kawai a gidan mulku. To kaga haka din zai sa su wa'annan su kula da cewa abin da suke yi ba daidai ba ne.
Assalamu alaikum Raya Amurka, mai magana Comrade Muhammad Jimi Rariya shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Taraba. Murya Amurka ne suna bayyana kura yana da kan wannan kotu ta washe wanda ta bayyana cewa wayan majalisun tsige shugaba Buhari. To a ganin gaskiya muna tabbatar wa yan majalisun Najeriya su ne cewa duk mutum da ya kawo wannan abu a majalisa to ya tabbatar da mu a mazaɓu muna jiran sa domin mu muka tura su kuma mu ce su wakilcin mu a kai wannan shirin ya ba.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Bisa ga dukkanin alamu gangar siyasa ta kada a nan jihar Adamawa Najeriya domin mun ga wasu manyan ɗan siyasa kuma jiga-jigan jam'iyyar APC a da sun canja sheka zuwa wata jam'iyya. Allah ya sa ana yi ne don kishin jihar Adamawa da ma Najeriya baki daya.
To madalla yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai a takaice.
Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya bada rahoton cewa dubban 'yan gudun hijira 'yan ƙabilar Rohingya suna ci gaba da arcewa tarzoma da ƙuntata musu da ake a ƙasar Myanmar. Ya ce hukumomin ƙasar suna ƙoƙarin su shawo kan duniya cewa a shirye suke za su bari 'yan gudun hijiran su koma gidajensu. To amma Mista Zaid ya musanta wannan ikirari, ya ce yana da shaidar mutane ƙalilan da suka koma don raɗin kansu. An garkame su a gidan yari kuma an musguna musu. Akalla mutum 15 ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar kasar Somalia bayan wata arangama da ta auku a tsakanin wasu mazauna karkara da mayakan Al-Shabab waɗanda suka yi kokarin ɗiban ƙananan yara a wani ƙauye a matsayin waɗanda za su rika musu yaƙi. A cewar majiyoyin cikin gida, mayakan Al-Shabab 10 ne suka mutu kana mazauna karkarar 5 suka riga mu gidan gaskiya a ƙauyen Ad dake tsakiyar hukumar Galmudug.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da la'asariya za a ji wasu aboka aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a madadin
Mahmud Lalo
wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Solomon Abu da ya shirya kuma ya bada umarni, da injiniyan mu na wannan hantsi Darren Smith, abaya ko mai kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, sai anjima, assalamu alaikum.